sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum da fatan an huta lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na ranar yau Asabar 1 ga watan Afrilu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai.
Asusun ba da lamuni na duniya na IMF ya amince da ba Ukraine tallafin dalar Amurka biliyan 15.6 domin taimakawa kasar da yaki ya daidaita ta farfado da tattalin arzikinta. Shugaban kasar Taiwan Chai Ing-wen ta isa Guatemala a jiya Juma'a a ziyarar da take yi a yankin tsakiyar Amurka da nufin karfafa dangantaka tsakanin kasarta da kasashen yankin. Ba tare da karin biliyoyin dala don ciyar da miliyoyin mutane da ke fama da yunwa ba, duniya za ta fuskanci kaurar jama'a sosai a cewar shugaban hukumar samar da abinci ta duniya a jiya Juma'a.
To kanin labaran kenan. Idan kuma muka tsunduma cikin rahotannin namu, za a ji cewa gwamnatin Najeriya tana shirin harba sabbin tauraron dan adam waɗanda za su taimaka wajen ayyukan tsaro.
Za a samu kyakkyawan ba sai da bayanai game da sha'anin tsaro da kuma sojojin samaniya na wannan ƙasa da sauran iyaka da sauransu. Na biyu kuma zai inganta sha'anin tsaro kwarai da gaske. Dalilin haka ne kaga duk duniya yanzu an tsoro akan wannan.
Sannan za a ji abin da sababbin zaɓaɓɓun shugabanni suke cewa a game da kawo ƙarshen tsaro a Najeriya.
Yanzu na farko dai mun faɗa mai duk inda bayanan nan suke mun sani ta irin su gangana, irin su dama, irin su kai kazzaka. Na biyu kuma shawarar za mu fara bada abu na farko dai za mu bada shawari a empower da 'yan banga namu.
Baya ga haka za a ji irin halin da 'yan gudun hijirar Nijar da hukumomin ƙasar Algeria ta taso ƙiyarsu gida. Muna kuma dauke da wani rahoto na musamman akan majalisar dokokin Najeriya wanda za a kafa nan ba da jimawa ba. Kamar kowace ranar Asabar za mu kawo muku shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri yake gabatarwa. Muna kuma tafara guzirin watan Ramadana da kuma kadan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Asusun ba da lamuni na duniya na IMF ya amince da ba Ukraine tallafin dalar Amurka biliyan 15.6 domin taimakawa kasar da yaki ya daidaita ta farfado da tattalin arzikinta a cewar asusun a wata sanarwa a jiya Juma'a. Mamayar Rasha ta durkusa da tattalin arzikin Ukraine, lamarin da ya kawo raguwar harkokin tattalin arziki da kusan kashi 30 cikin 100 a shekarar da ta gabata, abinda ya yi illa ga yawancin jarin kasar tare da kawo yaduwar talauci a cewar IMF. Barkewar yakin dai ya shafi tattalin arzikin kasashen duniya, lamarin da ya janyo tashin farashin kayayyaki saboda tashin farashin alkama da na man fetur. Yakin kuma ya nuna yadda kasashen Turai ke dogaro ga gas ɗin Rasha wajen samar da makamashi, amma akan dole kasashe da yawa sun nemi wasu hanyoyin samar da makamashi bayan fara yakin. Shugabar kasar Taiwan Chai Ing-wen ta isa Guatemala a jiya Juma'a a ziyarar da take yi a yankin tsakiyar Amurka da nufin karfafa dangantaka tsakanin kasarta da kasashen yankin da ba su fada a ƙarƙashin ikon kasar China ba. Chai ta tattauna da takwaran aikinta Alejandro Giammattai, kuma ana sa ran za ta kai ziyara wurin tarihin Mayan a Tikal da ke arewacin kasar a yau Asabar. A gobe Lahadi kuma ana sa ran za ta ziyarci sabon asibitin Chimaltenango da ke yammacin kasar da aka gina da gudunmuwar dala miliyan 22 daga Taipei. Daga nan Chai za ta wuce Belize, inda za ta gana da Prime Minister John Briseño a ranar Litinin. A kan hanyarta ta komawa Taiwan, an shirya za ta kuma gana da kakakin majalisar dokokin Amurka Kevin McCarthy. Ziyarar shugabar ta Taiwan na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da Honduras, makwabciyar ƙasar Guatemala, ta yanke hulɗa da Taiwan ɗin ta bi sahun ƙasashen Nicaragua, El Salvador, Jamhuriyar Dominican, Panama da Costa Rica. Ba tare da karin biliyoyin dala don ciyar da miliyoyin mutane da ke fama da yunwa ba, duniya za ta fuskanci kaurar jama'a sosai da tashin hankali a kasashe, kuma yara da manya za su fuskanci tsananin yunwa nan da watanni 12 zuwa 18 masu zuwa, a cewar shugaban hukumar samar da abinci ta duniya, wato ta Majalisar Dinkin Duniya a jiya Juma'a. David Beasley ya yaba da ƙarin kuɗaɗe daga Amurka da Jamus a shekarar da ta wuce, ya kuma buƙaci China da ƙasashen yankin Gulf da hamshaƙan masu kuɗi da ma sauran ƙasashe su tashi tsaye. A wata hira da aka yi da shi kafin ya miƙa ragamar shugabancin hukumar ba da agajin mafi girma a duniya ga jakadiyar Amurka Cindy McCain a mako mai zuwa, tsohon gwamnan na jihar South Carolina ya ce ya damu matuƙa saboda hukumar ba za ta iya tara kusan dala biliyan 23 da take bukata ba a bana don taimakawa kiyasin mutane miliyan 350 a ƙasashe 49 da ke matuƙar bukatar abinci. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan ba da jimawa ba Maryam za ta sake shigowa da kashi na biyu na labaran duniya, amma yanzu bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda kasar take shirin harba ƙarin tauraron ɗan adam biyu zuwa sararin samaniya a wani matakin ƙara tunkarar ƙalubalen tsaro da ke addabar kasar. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya haɗa mana.
Shugaban hukumar samar da tsaro ta sararin samaniyar Najeriya, Air Vice Marshal Ayo Jolasimi, ke bayyana hakan yayin da ya gana da ministan tsaron Najeriya, General Bashir Magashi. Air Vice Marshal Jolasimi, wanda ya ce Najeriya nan ba da jimawa ba za ta harba tauraron ɗan adam na biyu da na uku zuwa sararin samaniya, ya nemi ƙarin tallafi daga ma'aikatar tsaron ƙasar, inda ke cewar yin amfani da sararin samaniyar abu ne da ba ko tantama kulliya za ta biya kuɗin sabulu wurin samar da tsaro a ƙasar. Tun da farko sai da ministan tsaron Najeriya, General Bashir Magashi, ya nemi hukumar samar da tsaro ta sararin samaniyar da ta ƙara himma wurin amfani da fasahar zamani wurin tunkarar ƙalubalen tsaro da ya addabi Najeriya a halin yanzu. Eya Commander Babagama mai ritaya masanin tsaro ne.
Yana da muhimmanci a sha'anin tsaro kwarai da gaske. Idan mai shauraro ya tuna, koda kwanakin baya an samu kace na ce tsakanin China da America game da waɗannan abubuwa da ake harbawa a sararin samaniya. Na ɗaya, za a samu kyakkyawan fahimta, za a samu kyakkyawan ba'asai da bayanai game da sha'anin tsaro da kuma sararin samaniya na wannan ƙasa da sauran iyaka da sauransu. Na biyu, kuma zai inganta sha'anin tsaro kwarai da gaske. Dalilin haka ne kaga duk duniya yanzu an ɗoru akan wannan kuma abin da ake kenan. Saboda haka wannan yana muhimmanci akan Najeriya ce wannan abu, kuma in Allah da wayannan abubuwa da ake yi za a samu cigaba kwarai da gaske ga irin abubuwan da ake tafiyarwa a sha'anin Najeriya insha Allah.
Najeriya dai na fama da ƙalubalen tsaro ko ta ina. Al'amarin makinan da ya sa ta fada da hanyoyin tunkarar wannan ƙalubale. A cewar Major Bashir Galma mai ritaya da ke sharhi kan sha'anin tsaro, na ganin amfani da fasahar zamani lalle kam a iya dacewa.
Wayannan tauraron ɗan adam za su taimaka akan duba tsaron ko kuma yanayin tsaro ko na rashin tsaro ko na rashin shi akan tekunanmu, wato international waters ɗinmu da kuma sararin samaniyan Najeriya. Tun da kai ka san abu ne na kimiyya, na tabbata an program nashi wanda yake zai duba abu da ya dame mu ne kawai, wato inda ya damu Najeriya ne kawai, ba mu kaɗai ke da irin shi ba. Sojojin America da sojojin waɗansu ƙasashe manya-manya su ma suna da irin shi, wanda yake su yana duba ko ina da ko ina ne zai iya faɗin ga lokaci idan da ake tafiyar da shi, ga lokaci, ga kuma wani abubuwa da suke faruwa wanda suke neman attention na gaggawa, wato da za a ji a kai ɗauki, wato abu ne mai muhimmanci kwarai, ci gaba ne.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne irin tasiri da wannan zai yi domin ƙara inganta tsaro a Najeriya. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To an gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoto. Mai sauraro, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. A duk lokacin da ake so kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a adireshin mu voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
Amurka ta sanar da aniyar bude ofishin jakadanci a kasar Vanuatu. A cikin wata sanarwa da aka fada a jiya Juma'a, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗi cewa bude ofishin jakadancin ta a Vanuatu zai ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Ana kallon bude ofishin jakadancin na Amurka, wanda Amurka za ta yi a kasar da ke kudancin Pacific, a matsayin wata hanya ta daƙile tasirin China a yankin. Amurka ta kuma sanar da shirin buɗe ofishin jakadanci a ƙasashen Kiribati da Tonga da ke tsibirin yankin Pacific. Hukumomi a Pakistan sun fada a jiya Juma'a cewa wani turmutsitsi da ya faru a wata cibiyar raba abinci kyauta a birnin Karachi dake kudancin kasar yayi sanadiyar mutuwar akalla mutane 11 tare da jikata wasu su biyar. Yan sanda na yankin da masu aikin ceto a birnin mafi girma a kasar dake fama da talauci sun ce galibi mata da kananan yara ne lamarin ya shafa. Turmutsitsin da ya auku ne a wajen wata masana'anta ta Karachi inda aka kafa cibiyar raba kayayyaki ta ma'aikata don azumin watan Ramadan. Daruruwan mutanen da suka je wurin da akasaransu mata ne sun furgita daga nan suka fara turereniya domin karbar abinci inda wasansu suka fada cikin wata magudanar ruwa dake kusa a cewar waɗanda suka shaida lamarin da yan sanda. Lamarin na jiya Juma'a ya sa adadin waɗanda suka mutu sakamakon turmutsitsi a cibiyoyin ba da agajin abinci masu zaman kansu da na gwamnati kaiwa akalla 22 a cikin 'yan kwanakin nan yayin da 'yan Pakistan ke fama da tsadar kayan masarufi da kayan abinci.
Madalla Maryam Dodo da kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu bari mu koma kan rahotanninmu inda al'ummomi da wato 'yan Najeriya da ke zaune a yankuna da ke fama da matsalolin rashin tsaro sun nuna shirinsu na aiki tare da sabbin shugabanni da aka zaba waɗanda ke da kudirin aiki don magance matsalar rashin tsaro wanda take cikinewa a daidai lokacin da sababbin shugabannin da aka zaba ke ƙara jaddada alƙawarin da suka yi na magance matsalar ta tsaro. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da rahoton da ya kuma na.
Tun lokacin yakuwar neman zaɓuka da aka gudanar a Najeriya, da yawa daga cikin masu neman makamai na shugaban ƙasa da gwamnoni sun sha alwashin yin aiki domin kawar da matsalar rashin tsaro da ke hana jama'a bacci da idanu biyu rufe. Yanzu lokacin yakuwa ya wuce, an zaɓi shugaban ƙasa da kuma gwamnoni, kuma wasu daga cikin waɗanda aka zaɓa sun ƙara jaddada shirinsu na cika alƙawalin da suka ɗauka na samar da tsaro. Alal misali, zaɓaɗɗen gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto ko bayan karɓar takardar shaidar zaɓen da aka yi masa ya jaddada niyyarsa ta samar da tsaro daga cikin ajandodi 9 da ya tsara aiwatarwa.
Na sake ne mai dawa Allah ya kare ka da ranka yanzu wallahi ba zan ci amana ko wata
akan haka ne na tuntubi mazauna yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro ko me za su ce akan wannan batun na zaɓaɓɓen gwamnan Sokoto. Aminu Almustapha Boza dan majalisar jiha ne mai wakiltar Sabon Birni yankin da rashin tsaro ya yanke cibi a Sokoto wanda ko yanzu ya lashe zaɓe na rike kambinsa na zama dan majalisa kuma yana cikin masu fafatuka aka samar da tsaro a yankin.
Yanzu na farko dai mun haɗa mai duk inda barayin nan suke mun sani irin su gangara irin su dama irin su kai kazzaka. Na biyu kuma shawarar za mu fara bada abu na farko dai za mu ba da shawari a empowering da 'yan banga namu. Na uku kuma a nemi mana jami'an tsaro wanda ba kamar wanda hoho gwamnati ba a ba su allowances nasu a ba su ababen hawa masu kyau wayannan jiragen na sama dama suna da zama suna a jini a tsina sai mu yi kokari ko da jirgi biyu ne a yi musu test Sokoto. To kaga insha Allah idan aka yi haka nan wallahi mu tabbatar da ba za a yi wata biyu ana wani ba za a yi ba kwana 30 ana wani operation ba.
Shi ma shugaban rundunar adalci Bashir Atilu Guyawa yana mai cewa
waɗanda abubuwa muna kwata muna guri wannan gwamnati ta shigo ta kawo muna ƙarshensu ta saurare mu ta kira domin mu bayyana zahirin tattakari al'amari wanda Allah zai sa wanga bala'i na shekara 9-10 mu kawo ƙarshe.
Masana lamuran tsaro irin detective Awal Baladir mai iya na ganin cewa hakan zai yiwu amma dole akwai matakai da sai an bi su kafin a samu nasara.
Ta fara karɓar shawarar ƙwararru masana akan harkokin tsaro, kowace jiha tana da peculiar matsalar tsaron da take damunta. Abu na farko shine awareness, wato samar da wayar da kai ga mutanen gari yanda za su samu abin da muke kira basic security knowledge. Sannan hudu kuma dole ne babu yanda za a yi jiha ta samu tsaro bata samu tsaro a dajinta ba ba a tsare daji ba dole ne a samar da jami'an tsaro masu kula da dazuzzuka wanda za su yi maganin laifukan da yake faruwa a daji a kafa hukumomi wanda za su dinga research suna bincike suna gano yaya matsalar tsaron da zai faru nan da wata 6 ko wata 3 wato Center for Intelligence Research
matsalar rashin tsaro dai ta kwashe shekaru tana addabar jama'a a Najeriya inda ta yi sanadin salwantar rayuka da dama da kuma asarar dukiyoyi duk da kokarin da gwamnati mai barin gado ke cewa tana yi na magance matsalar Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto
An gaishe ka Muhammad Nasir daga Najeriya zamu leƙa makwabciyar ta Niger inda kungiyar agaji ta likitoci na ƙasa da ƙasa Medicine Sans Frontier ta buƙaci ƙasashe mambobin kungiyar ECOWAS da sai dawo su gaggauta kwaso dubban ƴan ƙasar su waɗanda yawansu ya kai kimanin 5,000 kuma suke makale a lardin Assamaka dake kan iyakar Algeria da Jamhuriyar ta Niger wanda suke cikin mawuyacin hali bayan da Algeria ta soke su zuwa ƙasar ta asali Niger ga rahoton da wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud ya aika mana
a wani yunkuri na kawo taimako da daukar matakin kawo karshen mawuyacin halin da bakin haure da kasar Algeria ta soke su zuwa Niger suke ciki kungiyar agaji ta kasa da kasa Medicine Sans Frontier ta buƙaci ga kasashen ECOWAS ko SADIAO don su gaggauta kwaso ɗin kasashen su dake jibgi a Asamakka dake iyakar Algeria da Niger bakin hauren da waɗanda yawansu ya kai kusan 5,000 ne sun tsinci kansu a cikin mawuyacin hali na rashin samun kyakkyawar kulawar da ta dace bayan an kwaso su daga kasar Algeria Alhaji Bulama jami'i ne a Medicine Sans Frontier a Afrika ta Yamma.
Yau mutanen da suke taruwa a Asamakka sun fara yin yawa. Yan saka mutum kusan 2,000 ne babu. To damu da aka samu shine kai muka fara lura cewa shirye-shiryen mai da su gidan ko kuma shi kuɗa su daga Asamakka yana samun shinkiri. Kenan wannan shinkirin da ake samu sai ya sa su tsakin wanda suke nan bisa gusa ba shine abin ya kawo cinkoso a gurin kuma yake sa mutane cikin wani yanayi. Dan mu tunatar da mutane kuma mu jaddada da musu cewa musamman kasashe mamba na ECOWAS sun da mafi yawa mutanen nan bakin hauren nan sun mutu da kasashe mambobi na ECOWAS saboda zaman su a nan kin nan zai isa cikin matsalar damuwa iri-iri abin kuma gashi nan dai babu wata alama na ko zai rigita a nan gaba ko kuma wasu matakai kwararre da aka doka a yi yunkurin tunawa da mutanen nan a waiwaye su a ga abin da ya dace a musu
tuni dai hukumomi a Niger suka gudanar da taron gaggawa tare da kungiyoyin agajin don tattaunawa domin samun hanyoyin magance ce wannan matsalar Muhammad Agali Zodi shine sakataren mai kula da bakin haure a Agadez
ya kamata duka partner wanda suke tallafa ma gwamnatin Niger bisa wagga crise can wajen a Asamakka ka amince da population nan population wanda suke ta yanzu ya raba zuwa lakon likita mata babu wanda zai je likita saboda baki suna cikin likita matsalar refoulement mutane kin nan an yi refoulement su daga Algeria akwai Niger amma yawancin su ba na Niger bane dan mi wadannan mutane kullum Algeri tana refuli mutane wadan su kasashe Africa a Niger dan mi ba ta yi refulin su kowa ta yi refulin shi wajen fayyace shi
tun daga shekara ta 2014 ne dai Algeria ke ta sokeyar Dubai a Africa da ke shiga kasar ko dai tirani ko kuma kokarin tsallakawa turai dan samun ingantacciyar rayuwa Hamid Mahmud daga Amurka daga Agadez Jamhuriyar Niger.
Tangai da Hamid Mahmud. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku kadan daga cikin sakonnin da ku masu saurare kuke aika mana ta sakon email. Sakonmu na farko a yau sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki ne a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Bayan sallama yace VOA Hausa zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga masu hannu da shuni da su taimaka wa mabukata musamman a wannan wata da muke ciki na azumin Ramadana ganin yadda ake cikin wani hali na hannu baka hannu ƙwarya. Daga ƙarshe nake addu'an Allah ya amshi ibadunmu da muke gudanarwa cikin wannan wata mai alfarma. Sako na gaba kuma na haɗin gwiwa ne daga Ali Muhammad Mashi da Muktar Amma ni da Hassan Dogon Faci ba tsari da ambassador Yakubu Suleiman daga jihar Katsina suka ce VOA Hausa muna yi wa sabuwar gwamnatin jihar Katsina wadda Dr. Diko Umar Radda zai jagoranta fatan alkhairi domin alamomi suna nuna mana wannan sabuwar gwamnati tana da manufofi masu kyau sannan ga mutane masu daraja da san cigaba wato da san cigaba a cikin gwamnatin irin su Ahmad Musa Danjiwa dan haka ya kamata Katsinawa mu bada haɗin kai dan ganin jihar mu ta cigaba sai sako na gaba wanda ya fara da sallama ya ce VOA Hausa muna taya sabbin mambobin hukumar koli mai kula da kafafen yada labarai a Niger CST murna shin rantsuwar kama aiki da fatan Allah ya ba su ikon sauki wannan babban nauyi da aka dora musu sako daga sani mai langilange iyalwa a yawuri sakon mu na karshe da lokaci ya bamu damar karantowa a yau ya fito daga Hamidu Kalala wa jihar Difa yace salam VOA Hausa da fatan kowa lafiya ina yi wa kasashen mu Nijar da Najeriya addu'a albarkacin wannan wata Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasashen namu biyu da ma dukkanin kasashen nahiyar Afirka baki daya amin tumma amin to mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonninku madalla to a farkon shirin na gabatar da cewa zamu kawo muku rahoto na musamman Aimana Afwa ba zamu iya kawo muku wannan rahoto ba amma yanzu ga shirin mu wato maimaitin shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin mu na dawo lafiya baba ya ko makirin ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin A yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da kawo muku tattaunawa da wakilin mu a kudu maso yammacin Najeriya Hassan Umar Tambuwal yayi da shugaban hukumar Road Safety ta kasashiyar jihar Ogun Ahmed Umar Yaldo akan muhimman batutuwa da suka duba A shirin mu na baya tattaunawar ta kai inda bakon namu yake bayani akan yawan hatsura da suke raguwa a shekarar da ta gabata wanda a cewar sa sakamakon aikin kirki da hukumar Road Safety ke yi ne a cikin kasar ga dai tattaunawar
dama tambayar da nso ima kenan game da hatsura a nan jihar Ogun suna karuwa ne ko suna raguwa
gaskiya raguwa suke alhamdulillah raguwa suke
ga bayanan da kuke da su me yake jawo yawan hatsura
to a cikin nazarin da ku muka yi na faruwar na hatsurukan akwai factor daya da yake ta recording over 50.6% na duk causes kuma wannan shine yawan gudun wuce kima to wallahi wannan shine musabbabin mahiyancin hatsarukan da suke faruwa a wannan state din to kuma dalili shine hatsarukan kuma sun fi faruwa akan wannan haya ta Lagos Ibadan expressway saboda hanyar kaga yanzu is more than 80% completed an kusa gama hanyar nan saboda hanyar tana da matukar kyau kai misali gashi ka zo daga Ibadan kaga yadda hanyar nan take very good to ki wannan tun da aga hanyar shi kisa suna ta dankarin gudu to kuma gudun nan sai ya zo da illoli da yawa kuma muna gargadin su muna gaya musu ko da yaushe a bi dokoki da tuki da kuma gudu ka kamar wannan taken gangamin mu na karshen shekara na kiyaye hatsura na wannan shekara shine avoid speeding overloading and unsafe tires to arrive alive to kaga shine cewa a rage gudu ko kuma a daina yawan gudu kada da ki overload a bar mu gudu sannan kare a yi mugun lodi sannan kare amfani da tare da bosanta ba ta yi wucin miski don kotu kuma hukuma sannan da inda ala su ne wanda yana marasa inganci don a isa inda za a je a rayu a cikin yadda ya kamata shi wannan yawan gudu din shine mahiyancin problem na wannan ke kawo wannan asuruka
a kowace shekara kuna irin wannan fadakarwa ko gangami domin direbobi su rika kulawa don a kare ko kuma a rage hadura akan hanya su direbobi suna sauraron ku
direbobi suna sauraron mu ka kamar wannan gangamin da muka yi na wanda muka yi yau wanda ke shugaban mu na kasa gaba daya baya zo nan a Bekuta shi yayi flagging off tare da wata ya kaddamar da wannan gangamin a nan a Bekuta ko kuma in ce ita mataimakiyar gwamna ta wannan jihar ita ta kaddamar tare da shi ogan namu da sauran mayan baki da suka halarta wannan gangamin su muna samun suna saurare kwarai da gaske suna ji don ka gani wajen wannan gangamin an yi magana da turanci an yi magana da hausa an yi magana da yarbanci su kaga yake shine mahiyancin nan masu ke ji kai har da ibo ma an yi magana don dai sakon da ya kai ko ila sannan ka ga shi kuma kai yanzu ma yin wannan interview da kai to bayan wannan kuma akwai kafafe na yada labarai kwarai da gaske da suka zo da su NTA ka ga mallaki na kasa kenan da na jiha na televisions kenan akwai radio stations wanda ba za su kasa guda bakwai ba da suka zo akwai kuma su jaridu aidan na electronics media da kuma na print duka duk sun zo sun halarta so kaga duk wannan abubuwa ne na yada sakonni ga jama'a
menene sakonka ga direbobi da fasinjoji
sakona ga direbobi shine cewa an san da cewa sana'a ce suke yi dan dai hayya abincin su yake to amma kuma san da cewa safety lafiyar mutane da suka dauko fa haƙin su ne saboda ka su yi tuki cikin kula akwai dokoki da tuki kuma ba wai sun kasa sanin su bane ko ba sun su ba sun sani tun wajen koyon mota an koyar da su sun ji kuma sun sani wanda kai da kira garin su bit dokoki tuki sannan su sani cewa yadda mutane suke halayyar mutane take akan hanya hayoyi to shine manuni na tarbiyyar wannan kasar ba wannan Najeriya ba ko ina duk duniya idan akwai discipline akan haya
mutum tarbiyya
NA tarbiyya akan haya to agaja akwai tarbiyya a kasar nan sosai yake kiyaye su a yanzu ka kamar misali mun buda ofisoshi a mahiyancin international airport filayen jiragen sama saboda kaga idan mutum ba koyi shi ko kasar nan mutane na farko da zai fara haduwa da su ɗan kasa su ne road users apart from dai wanda zai jami'an tsaro zai haɗu da su a airport su yi clearing din shi inda zai fara gani a haya ɗan kasa su ne masu tafiya a hayoyi idan ya ga ana tokin ganganci ko kuma kowa na sauran sa to shi ma zai nan da nan zai gane cewa wannan kasar babu discipline babu ladabi babu da amma in ya ga ana bin dokokin kasa to shi ma zai shiga titayen sa zai ce a wannan kasar suna da discipline suna bin dokoki saboda ka shi ma zai yi takasan sa saboda yana kira ga direbobi su bi dokokin kasa yadda ya kamata sannan su kuma passenger su sani cewa fa ba wai zombie suke ba koko abin nan idan sun ga direban su yana wani abin da bai kamata ba ya kamata cikin nutsuwa su dan fadakar da shi cewa to wannan gudun da yake fa yayi yawa da Allah ya rage ji a hankali
a nan ne kuma zamu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kaimu mu ci gaba da ita yanzu a madadin bakon namu shugaban Road Safety a jihar Ogun Ahmed Umar Yaldu da wakilin mu Hassan Umar Tambol da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makkeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Masha Allah gaida Baba Yakubu Makkeri. Yanzu albarkacin wannan wata mai yawan albarka ga wannan nasihar.
To gaskiya watan azumin Ramadan wata ne mai muhimmanci kuma wata ne wanda yake da fadala fiye da kowanne watanni. Saboda wata ne wanda aka so kowane mutum ka jajirce bisa kan karatu na Alkur'ani a ce kafin karshen wata ko da safka guda ce a ce mutum ya samu yayi assalamu alaikum to alhamdulillah shi dai wata ne wanda aka safka ma da musulmi wanda kuma ba ko annabi mutane aka safka ma shi ba sai mutanen Musa alaihi salam to alhamdulillah muna jin dadi sosai saboda ba dan wani abu ba saboda duk lokacin da Allah ya sa wannan wata ya zo muna jin dadi muna ibada muna jin dadi muna karatu Alkur'ani da sabuwa sai dai akwai dan abin da nake son ya dokaci bisa kan wasu ƴan uwanmu ƴan kasuwa saboda wannan wata ne wanda yake ya kamata mutum duk ayyukan da zai yi kokari ya ga cewa ya nemi rahama ta Ubangiji bisa kan lamuran shi gaba daya to wasu ƴan uwanmu ƴan kasuwa suna mai da wannan lokaci wata ne wanda zaka iya neman abin da zaka cikin shekara to saboda Allah da Annabi abin da nake ba su shawara su yi kokari su gyara saboda domin duk abin da mutum zai yi ya tsoro Allah ko ba haka ba akwai abin da zaka zo ka je ka nemo kasa duk in ka samu abu da sauki to ka sai da cikin sauki
Allah amfana to kafin mu karkare shirin yanzu ga Maryam ta sake dawowa da labarai amma a takaice
Asusun bada lamuni na duniya na IMF ya amince da ba Ukraine tallafin dala Amurka biliyan 15.6 domin taimakawa kasar da yaki ya daidaita ta farfado da tattalin arzikinta a cewar asusun a wata sanarwa a jiya Juma'a Shugaban kasar Taiwan Tsai Ing-wen ta isa Guatemala a jiya Juma'a a ziyarar da take yi a yankin tsakiya Amurka da nufin karfafa dangantaka tsakanin kasarta da kasashen yankin da ba su fada a karkashin ikon China ba Chai ta tattauna da takwaran aikinta Alejandro Giammattai kuma ana sa ran za ta kai ziyara wurin tarihin Mayan na Takal dake arewacin kasar a yau Asabar.
To masu raro da haka ne kuma zamu karkare shirin namu na ranar yau sai zuwa can anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wanda daidai da karfe 8:30 agogon Ghana da GMT mu sake dawowa da shirin mu na karshe a wunin yau. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Titi ne gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi sai engineer mu na yanzu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar ayi bude baki lafiya. Ma'assalama.